Daga nan birnin Washington DC, sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da kuma niyya mu da arewa. Kuma na iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan cika shekaru biyu da gwamnatin APC za ta yi akan mulki. Za kuma ku ji cewa mai yiwuwa ne a fuskanci karancin nama a birnin Lagos idan har ba a daidaita ba tsakanin kungiyar mahauta da gwamnatin jihar ta Lagos. A jihar Ogun kuma rundunar 'yan sanda ce ta kama gungun masu garkuwa da mutane su shida bayan da aka kashe wani mutum da suka sace don karɓa kuɗin fansa. Haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Nazir Hausawa yana tafi da sharshin jaridun Amurka na wannan makon. Sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke ajiye mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci shugabannin kungiyar kawance ta NATO dangane da gaza kashe isasshen kuɗi kan harkokin tsaro. Ya kuma ce kungiyar tana buƙatar ƙara maida hankali kan ayyukan ta'addanci. Trump ya bayyana haka ne a wajen taron koli na kungiyar tsaron ta NATO da aka gudana a birnin Brussels. Shugabannin kungiyar sun hallara ne domin kaddamar da sabuwar shelkutar kungiyar kawancen.
I have been very, very direct in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations.
Yace ina magana ne kai tsaye cewa membobin kungiyar kawancen NATO tilas ne su ba da gudunmuwarsu su kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Amma kasashe 23 cikin 28 har yanzu ba su biyan abin da ya kamata su biya. Wannan ba adalci ba ne ga Amurkawa masu biyan haraji. Don farko Prime Minister Britania Theresa May ta ce za ta yi bayyana rashin gamsuwa a tattaunawarta da shugaba Trump dangane da kwarmatawa kafofin watsa labarai bayanan binciken harin da aka kai Manchester da Amurka ta yi. A halin da ake ciki kuma shugaba Donald Trump ya ce ya damu matuƙa da yadda ake kwarmatawa kafofin sadarwa Amurka bayanai akan binciken da ake gudanarwa na harin da aka kai a Manchester, ya kuma yi alƙawarin gudanar da bincike. Fallasa bayanan binciken da ake gudanarwa da ya haɗa da hotunan shaidu da 'yan sanda suke da shi da ya harzuka masu gudanar da binciken Birtaniya. Ya kuma sa suka daina ba Amurka bayanan bincike da suke gudanarwa na ɗan lokaci jiya Alhamis. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya ce zai sa kotun kolin ƙasar ta yi nazarin hukuncin da kotun koli wato kotun ɗaukaka ƙara ta yanke da ya takawa umarnin shugaba Donald Trump birki na takaitawa waɗansu ƙasashe shida da galibi musulmi ne shiga Amurka. Ya ƙara da cewa ma'aikatar shari'a ba ta goyi bayan hukuncin kotun da ra'ayin ya bambanta ba da ta takawa yunkurin shugaban ƙasa na ƙara ingancin tsaron ƙasar birki. Ya ce ba a son ganin shugaban ƙasa ya ƙyale mutane da suka fito daga ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci su shiga ƙasar Amurka. Sai ya hakikanta cewa an iya bincike su, an kuma gamsu cewa ba su da hatsari ga Amurka. A hukuncin da aka yanke jiya Alhamis dai kotun ɗaukaka ƙarar ta ce a bayyane yake cewa umarnin ba komai ba ne face alƙawarin da shugaba Trump ya yi kafin da kuma bayan zaɓe na nuna wa musulmi wariya. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka tana gudanar da bincike kan Jared Kushner, surukin shugaban Amurka Donald Trump kuma babban mai bashi shawarwari akan yiwuwar hulɗa tsakanin ofishin yakin neman zaben Trump da Rasha, bisa ga rahotannin jaridar Washington Post da kuma NBC jiya Alhamis. Sa ido kan Kushner da hukumar FBI ɗin ke yi ba wai yana nufin tana tsammani ya aikata laifi ba ne, ko kuma hukumar tana ɗaukarsa a cikin waɗanda take bincike game da Rasha. Masu gudanar da bincike suna bibiyan ganawa da Kushner ya yi da jakadan Rasha Sergey Kislyak da kuma wani babban shugaban bankin Rasha ƙarshen shekarar da ta gabata yayin da ake gudanar shirin miƙa mulki bisa ga rahotannin Washington Post.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da gwamnatin APC ke cika shekaru biyu da hawa kan mulki, 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu. Daga jihar Neja, Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana wannan rahoton.
'Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan cika shekaru biyu na mulkin gwamnatin APC a ƙasar. Ra'ayoyin jama'a a nan jihar Neja ya kasu ne gida biyu. Da masu ganin an samu ci gaba da kuma waɗanda suke ganin har yanzu da saura. Idan aka duba irin alƙawallan da masu riƙe da madafin iko suka ɗauko a baya da kuma irin abubuwan da ke ƙasa. Muhammad Danjuma Abubakar shugaba ne na wata ƙungiyar da ke sa ido akan ayyukan da suka shafi ci gaban jama'a a jihar Naija. Ga abin da yake cewa akan alƙawallan da yace gwamnan jihar Naija ya ɗauko tun da fari.
Mun duba shekara biyu tun da ya zo wannan mulki, wasu alƙawura manya-manya da yi cewa zai ma mutane kuma har yanzu wayansu an yi su kuma bayan da ya dace ba, wayansu kuma ba ma yi su ba har yanzu, kuma ka ga yin shekara biyu kenan ba je ko ina ba.
Wayannan ne kuke ganin ba ai ba?
Ka ga kaman issue na cewa ya fada broadcast nashi wanda ya yi na kwana 100 wanda ya zo mulki cewa kowane shekara zai training din matasa 317,000
370.
To kaga idan aka yi multiplying zai baka 740,000 youth akan ayyukan da za su yi na wanda za su samu abinci, kaga har yanzu nan bai ba
shekara biyu.
Shugaban karamar hukumar Agwara Honorable Jafaru Muhammad ya ce duk da kalubalen da suka fuskanta a shugabancin karkara an samu ci gaba.
Kalubale suna da yawa wanda yake mun ashe mulkin nan cikin tojiyar rashin kuɗi wanda yake kowa sani tsadar rayuwa ta zo, amma Allah da ikonsa bai hana mu je mu shigar da abin da ya kamata mu shigar lokacin da ya kamata a shigar da shi ba.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce batun cewa ba su cika alƙawalla ba zance ne kawai irin na adawa. In ji kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa.
Batun ɗauka matasa aiki, in ka duba budget ɗinmu na wannan shekara ba abin da budget ta ba da ƙarfi kaman matasa da mata entrepreneurship. Gwamnatin nan ta kai mata an kai su Turkey, sun je sun koyi aikin hannu sun dawo. Abubuwan in suka duba za su gan cewa muna aiki, amma kuma ba tsari ina son ka sani duk wanda bai son ka ko kana wanka da ruwan zanzan zai ce kana wari.
Kuna nin adawa ce ke?
Wannan batun adawa ne.
To amma a can gefe guda kuma addu'o'i ne na musamman aka shirya a masarautar Kwantagora albarkacin cika shekaru biyu na gwamnatin APC. Ga abinda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu Namaska ke cewa a lokacin addu'o'in.
Jama'a na gode, Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya. Allah Ubangiji ya sa albarka. Allah ya sa mu zauna lafiya da zama lafiya.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
In talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za
a gai da Mustapha. Kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waka.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Germany, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan fauka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau, idan talaka ba a saye kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Batishin, ga Laina shin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai duk waɗannan dolaren da ne. jirgin sama mai rigujin iyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin kasa tajiya dan talakawa.
To Allah ya ji kan dan maraya. Yanzu kuma sai birnin Lagos, inda kungiyoyin fataken shanu da mahauta ke zargin gwamnatin jihar da rusa musu guraren sana'arsu. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin na da ƙarin bayani.
Kungiyoyin fatakin shanu da kuma mahauta na kasuwan Abatuwa da ke zama mayanka mafi girma a birnin Lagos sun gargaɗi gwamnatin jihar da ta ɗauki mataki na biyan diyya da kuma kawo ƙarshen cin zarafi ta hanyar rushe-rushen guraren kasuwancinsu da ke mahautan na Abatuwa, ko kuma dai su ɗauki matakin da ya dace na ƙauracewa guraren kasuwancin nasu, abinda kuma suka ce ba zai yi wa kowa daɗi ba. A wani taron manema labarai da kungiyoyin suka kira a birnin Lagos sun bayyana takaicin yadda gwamnatin jihar Lagos ta ɗauki mataki na rusa guraren sana'o'in nasu, dokuwa da cewa gwamnatin ce da kanta ta ba su umarni tare da amincewa na gina wasu gine-gine, ciki kuwa har da guraren bahaya ga 'yan kasuwa. Alhaji Bello Damu Abba shi ne sarkin Fulani Abatuwa, kuma ya mun ƙarin haske kamar haka.
Mun ga wani abun da bamu taba gani ba, saboda nan jihar Lagos nan muna da shekara 18 da buba maro ya kawo muna, kuma rushe-rushe kukunsun ana yi a yi a dawo mu zauna da su mu yi magana a sasanta, amma yanzu abu ya wuce maganan sasanta, saboda mu dai mun zauna da gwamnatin jihar Lagos da commissioner a gini, mun yarda ya yarda zai yi roso zai gera mana wurare na, mun bai maganan zai rushe ko gidan wanka ko wani bangare na inda ba lareji, amma ya ce nan zai bamu wannan wuri daga nan inda muke abun da yi nan mu zauna da bakin mu daga bakin kwatan na abun da yaka zai rushe ya gera, in ya gera mu koma sai rushe wannan wuri ya gera, kuma zai yi gera, kuma mu muna son ai geran. To tunda za gera kuma yazo da zuwa rakason muna shin kasuwa a Asabar Ladi babu banki, kuma yazo ranar Ladi tun da safe ya rushe wuraren nan gaba daya, kuma ya taba lareji duk wadansu inda suke aje kudin su a lareji ne tun da babu dakuna, mutane suna zaune a rana, kuma ya ba mu sati guda biyu a sa mutane nan inda yace mu zauna.
Yan kasuwan da sun yi zargin cewa akwai wani manufa da ke kasa dangane da wannan mataki da ma'aikatar gona ta jihar ta Lagos dauka a kan kasuwar nasu, kamar da shugaban mahauta na kasuwar Abatuwa Alhaji Umar Adam ya shaida mani.
Gaskiyar magana cin amana ne, yaudara ne akai mana, kuma abinda muka fara dauka da farko wasu suna yin fassara akan sa cewa gwamnatin Lagos ko commissioner agri yana so ya kori Hausawa ne daga garin Lagos, wanda wannan magana ta sa ya sake kira mu meeting dan a takaice meeting da shi ya kai so biyar akan cewa za a zo za a gyara Abatuwa, za a gyaggyara ko ina gyara hanyoyi a dai inganta mana ainihin wurin kasuwancin mu, wanda mun yadda da wannan, kuma har sun yi makin iyaran guraren da suka ce ba sa su.
Wani mataki ku ƴan kungiyar guda su
lalle za mu dauki mataki, dan dai farko ba za mu yadda ba, wannan abin cin amana ne, kuma kamar da niyya da masu ake sai annaka samu, dan haka muna kira da gwamnatin Lagos lalle ta dauki matakin gaggawa biyan mu asarar da aka yi mana, idan kuma ba haka ba gaskiya nan da wani lokaci muna nan muna tattaunawa mu ga matakin da ya dace wanda za mu dauka.
To sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin commissioner noma na jihar Lagos Mr. Oluwa Tonyi Suwarao ya citira, inda wani jami'i a ofishin nasa ya bayyana min cewa za su nemi ni domin maida martani game da wannan zargi da kuma matakin da gwamnati ta dauka a kasuwan na Abatuwa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Gai da Babangida. Rundunar 'yan sandar jihar Ogun ta kama wasu masu garkuwa da mutane su shida bayan da suka kashe wani mutum da suka sace don karɓar kuɗin fansa. Ga Hassan Umar Tambol da wannan rahoto.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta gabatarwa 'yan jarida gungun wasu masu satar mutane shida da sun ka kashe wani mutum kana suka rika neman a biya su kuɗin fansa bayan sun kashe shi. Mai suna Femi Olatunji suka sace motarsa da kuɗinsa da katin ɗibar kuɗinsa watan ATM. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ne ya gabatar da masu laifin a gaban taron 'yan jarida a hedkwatar 'yan sanda da ke birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun.
Sound and echo words of warning to other people who get themselves involved in such heinous criminal acts to desist. It's only a matter of time before they will meet their waterloo as far as the state is concerned. The command will do ensure adequate safety and security of residents of the state.
Commissioner Yan Sandan Jihar Ogun Ahmed Iliyasu yace ina amfani da wannan dama ina gargadi ga masu aikata manyan laifuffuka da su daina domin lokaci ne kawai kuma komai dadewa dubun su za ta cika. Rundunar Yan Sanda ta Jihar Ogun za ta yi duk abin da za ta yi ta tabbatar da tsaron jama'ar Jihar Ogun. Shi ko dan uwan wanda an kasace kuma an ka kashe Mr. Fumi Adewale ya faɗi abin da ke cikin rayuwarsa.
What we were expecting is not what we got. We expected to see him alive. Please, we want justice to be done.
Mr. Fumi Adewale yace abin da sun kazata ba su samu ba. Sun yi tsammanin su sami dan uwan su da rai amma ba su samu haka ba. Don haka suna son a hukunta waɗanda na aikata wannan ɗayan aikin. Shugaban gungun masu satar mutanen Hari Fadini ya tabbatar da cewa su ne sun ka sace kana sun ka kashe Femi Olatunji Adaji. An yi bata kashi da bakin wuta har na tsawon awoyi biyu a tsakanin masu satar mutanen da 'yan sanda kafin a kamo waɗanda na kashe Femi Olatunji Adajin Igbokoda da ke jihar Ondo. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun dai Ahmed Iliyasu ya ce da zarar an ka kammala bincike za a kai waɗanda suka aikata laifin a gaban kotu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kila fa kai ka fada mu gargade mai gina ramin mugunta
mu gargade mai gina
to madalla. Har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwa mu Amina Mimi Suleiman mai sana'ar yin kwalliya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na yi mata wannan tambayar. To malama Amina, kamar waɗanne irin abubuwa ne mace za ta buƙata don ta yi kwalliya ta daidai gwalgwado, kuma ta yaya za ta shashafa kayan kwalliyar?
Mace dai za ta yi zata buƙaci powder, wannan kan kowa ya sani.
Wace irin fara ko kokon keke?
Ai ba dai an daina yayin barin powder yanzu.
Oh, an daina shafa fara powder?
Dai shi ne.
Ba
ai wanda yayin ya wuce.
To
yanzu an mata kanki kake samowa akwai different
kala-kala.
Wannan haka kala-kala ne. Sai iya inda kuɗin ka zai iya. Zaki samu akwai na 1,000, 1,500, wasu har 10,000 da 10,500 duk akwai powder. Bambancin su kuma yawanci shine abin da zai iya maka a fuska. Kin gane?
Ko zaki ba masu sauraro shawarai idan ka tashi sayan hoda me zaka yi la'akari da shi?
In dai zaka sayi irin wannan kayan kwalliya, in dai har baka san ma kan kayan kwalliya sosai ba, kada ka tashi kaje kasuwa kawai koko duk kawai kaga wannan in kaga fuskar wannan kace ke me kika shafa. In aka faɗa ki tafi ki je ki kwashe kuɗi ki tafi ke ma kin je nema ba. Abinda aka samu wannan ya mishi ba lallake a miki ya miki ba. So gaskiya ina yawan advising ko da irin students ina ne ko mutanen da suka zo shago na tambaya, kaje ka samu mai kulliya wanda shi sana'ar sa kenan. Yanzu akwai su da yawa. Wasu za su dan ce ki za su dan caje ki wani dan kuɗi dan ki fak su faffada miki irin wannan abin. Kamar ni yanzu ina ma sai da su. Mata da yawa Abuja za su zo ga abin da nake so, ai kawai ina so a kalle ni ne a faɗa min me zan yi zan siya. Idan kuma ba mu za mu haɗa miki ba za mu iya faffada miki, akwai consultation fee. Shi za ki biya, wato kuɗin da za ki biya kenan a zaunar da ke a duba irin fatar ki a tattambaye ki questions me kike son yi.
Yau, wato bari mu koma ga kayayyakin da ake buƙata don yin kwalliyar. Kin ce hoda, to bayan hoda kuma sai me?
To kin ga dai powder, foundation, sai jangiran nan dai, ko pencil ɗin shi ko kuma akwai wato abin da ake cewa brow pomade, shi kaman mai yake haka, ana shafa shi ne da brush sai ka rinka cika kana shafawa a gidan har ya fito yayi kyau. Amma yawanci dai mutane sun fi sanin pencil din. Akwai concealer, wato shi yake rurrufa in kana da irin baki-bakin pimples da sauransu haka a fuskanka, duk sai ya rufa maka dai asiri dai a fita ka ga a danka fast-fast. Sannan kuma akwai lipstick, kowa ya san wannan jambaki, kana daban-daban ne, wasu zaki gani suna shining haka suna kyalli, akwai wanda kuma in kika shafa sai bushewa yake, sai kiga ya fito kawai matte ake ce mishi, ana ce mai matte lipstick, shi baya fita ko da ka sha ruwa, baya gogewa ko da ka yi magana, sai ka fita ma daga safiya har yamma yana nan a bakinka. Shi kuma ɗayan mai kaman gloss, shi wannan zaki gani baya barin bakinka irin ya dan faffashe din nan, duk zaki gare bakin mutum simul-simul ya yi kyau, yana dan shining. Sai kuma brush, mace dai dole za ta samu irin brush set na makeup haka, su ne ake shafa abubuwan makeup din da su, da shi brush set.
To malama Amina, wani irin kuskure ne kike gani mata na yi wajen kwalliya? Dan wasu in suka shafa wasu abubuwan daga nesa in ka hango su sai ka rasa ma me kake tunkara, ko da ce kaloli ga su nan kala-kala, to ni ban gane ma irin wannan kwalliyar ba.
Wannan tambayar gaskiya ya daidai da kika tambaya. To yawanci dai gaskiya mata dai yanzu da suke cin sako ta mace yanzu ta san in ba ki ga gira ba gaskiya ba ki hadu ba.
Ai haka.
To kowa za ki gani ya zo an kwalba na gidan nan daga kan goshi har can ya kai cikin gashi. To haka dai gaskiya bai kamata ba, ko ki ga yayi baki kafin a hango ki an hango gira. Haka dai irin wannan wani kuma yayi fadi da yawa, haka dai daban-daban. To shi ne dai gaskiya babban kuskuren da nake gani yawanci mata suna yi, wannan jagiran da yake zama haukawa. Idan zaka yi shi ne dan daidai, iya gidanka iya jan da zaka yi. Daga gaban gidan zaka dan tajo shi ne, in ka taje shi da brush din shikenan ka zo ka dan saka tashi din ka ja shi haka zuwa dai iya daidai inda gashin gidanka ya tsaya, nan zaka tsaya. Wasu sai su yi ta jan abun saboda kila kin ga ita wannan ta jana ta gidan yayi sama sosai, ke ma kina so naki ya sama sosai. Ke kuma naki gidan ba lalle haka Allah ya halicce ki ba. In kika yi ma ba zai karbi ma yanda suka fi san ki kike ba. So kin ga na kowa daban. Inda wasu zaki ga mazajen su suna faɗa musu kai ki je na kwalliyar nan bana so. Kin fi kyau in ba ki ba. Me dalilin haka? Kuma din da haka zaki ga su mazan suke zuwa suna kallon wasu matan a waje da suka kwalliyar ya musu kyau. To menene yake ga irin haka, saboda kai da kai baka iya ba.
To da fatan masu kwalliyar sun ji waɗannan shawarwaran. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar ta mu Amina Sulaiman da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam, yanzu kuma ga Nazir Hausawa da sharshin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, samu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken dan kunar bakin waken Manchester ya ziyarci Libya, yankin da ya yi ƙaurin suna da wuraren horar da masu jihadi. Jami'ai a Turai sun bayyana cewa dan kunar bakin waken na Manchester, Salman Abedi, ya ziyarci Libya kwanan nan, ƙasar da take cikin rudanin yaƙi, inda 'yan ƙungiyar ISIS suka mayar dandalin da suke horar da mayakansu na ƙasashen ƙetare da kuma haɗa su da babban yaƙin da ake gudanarwa a mazauninsu da ke Siriya. Ba a tabbatar da ko Abedi ya samu horarwarsa a Libya ba, amma jami'an Faransa sun ce ya tsaya a Siriya. Wannan tafiye-tafiye sun nuna alamun ya samu nuni daga ƙungiyar IS, sannan ya koma Burtaniya don aiwatar da jihadinsa. Jami'an Burtaniya sun bayyana a ranar Laraba da ta gabata cewa Abedi, wanda mahaifinsa da ɗan uwansa suke zaune a babban birnin Libya, Tripoli, na cikin ƙungiyar 'yan ta'adda. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken mahaifin ɗan bindiga daɗin nan da ake zargi na da alaƙa da duniyar mawaƙan zamani da kuma shirin Breaking Bad. Labarin ya ce a wani juyi da aka samu wanda ya yi kama da shirin fim ɗin Law and Order, mahaifin mutumin nan da ake zargi ɗan bindiga daɗi wanda ya harbi mutane akan hanya shahararre ne a duniyar kaɗe-kaɗe ta 'yan Mexico, Jose Juan Segura sanannen makadi ne kuma mawaki wanda ya kware wajen hada wakoki da arewacin Mexico ake wa ganin suna daukaka harkokin daba da kuma miyagun kwayoyi. An kama dan sa Aaron Sosido da laifin kisan kai, haka kuma yan sanda sun ce shi ya dauki alhakin wasu takwas wadanda ya tada hankalin makotansu a Phoenix a shekarar 2016. Yan sanda ba sa zargin Segura na da hannu a cikin wannan danyen aiki, sun dai kawai bayyana shi a matsayin baban fitinannan yaro. Sai kuma jaridar LA Times, jaridar ta rawaito labari mai taken Obama a Berlin tare da Merkel, ya ce duniya ba za ta buye a bayan katanga ba. Yan awanni kafin shugabar ta Jamus Angela Merkel ta tashi zuwa Brussels domin haduwa da shugaban kasa Trump da kuma sauran shugabannin NATO, ta hadu da tsohon abokin aikin ta kuma wanda Trump ya karbi mulki a hannunsa, wato Barack Obama. Kimanin mutane 70,000 ne suka makara filin da ake kira da Brandenburg Gate a jiya Alhamis domin sauraron jawabin shugabannin guda biyu, inda mahalarta taron ke ta sowa da kiran sunan Barack yayin da tsohon shugaban ya hau kan dabe. Ba tare da kiran sunan Trump kai tsaye ba, Obama yayi jawabi akan bukatar harkar lafiya na bai daya da kuma tur da cisgunawa bakin haure wanda yake jawo barazanar tsaro. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kenan. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
A gaida Nazir, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku masu raro kuke ajiye mana.
Mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabuwa komin kudi Maria jar Jisa Jamhuriyar Niger. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya, kuma ina kirawa ƴan kasuwa mu nan Niger, ina kirawa ƴan kasuwa mu na Najeriya, kuyi ma sauki talakawa kayan kuna masarufi, musamman ma kaman fulawo, sukari, su mai, wayansu haka. Kuyi ma sauki talakawa kuma ku samu lada. Amin summa amin. Nagode.
Mai magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Dan Allah muryan Amurka, ku isar min sakona zuwa ga 'yan kasuwan Najeriya da masu hannu da shuni a Najeriya. Kamar yadda saura 'yan kwanaki kaɗan azumin watan Ramadana ya zo, amma 'yan kasuwan Najeriya ba su da imani, kullum Ubangiji ya waye sake tsada a kayan masarufi suke. Ku rasa lokacin da za ku ƙara kayan masarufi kuɗi sai lokacin watan Ramadana, idan ya kawo kai zai kurinka ƙara kayan masarufi kuɗi. Wannan rashin imani har ina? Ubangiji Allah ya shirye mu. Allah su kuma waɗannan marasa imanin nan, Allah Ubangiji ya shirye su hanya madaidaiciya. Nagode gidan Radio Muryan Amurka. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryan Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka Mele da Gololo jihar Bauchi. Na kira ga ƴan uwana ƴan kasuwa, inda Allah ya kawo mu wannan wata mai alfarma, ya dace wata Ramadan. Ya kamata musamman mu rage kayan masarufi kuɗi saboda al'umma da suke amfani da shi, musamman shinkafa da fulawa da suga da madara da dai sauran duka wanda 'yan uwa musulmi suke amfani da shi wajen watan Ramadan, saboda wannan falala ta wannan wata. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu amfani.
Kafin mu kai ƙarshen shirin, bari mu koma ga Giras domin mu sha labaran duniya, amma wannan karin a takaice.
Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci shugabannin kungiyar kawance ta NATO dangane da gaza kashe isasshen kuɗi kan harkokin tsaro, ya kuma ce kungiyar tana buƙatar ƙara mai da hankali kan ayyukan ta'addanci. Trump ya bayyana haka ne wajen taron koli na kungiyar tsaron ta NATO da aka gudana a birnin Brussels. Babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions ya ce zai sa kotun kolin ƙasa ta nazarin hukumcin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke da ya taka wa umarnin shugaba Donald Trump burki na taimaka, wato takaitawa waɗansu ƙasashe shida da galibi musulmi ne shiga Amurka.
Masu sauraro, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ta na gabatarwa, sai Chuba Hero Diodone wanda ya haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.